Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashe da suke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram sun kama shugabannin Boko Haram ɗin su biyar, so kuma kubutar da mata da yara masu yawa waɗanda ƴan ƙungiyar suke garkuwa da su, kamar yadda bayanai daga gwamnatin ƙasar Kamaru suka nuna. Hukumomin ƙasar sun yi bayani jiya Asabar cewa wasu farmaki da aka kai kan sansanonin ƴan bindigan arewacin dajin da ake kira Madawaya a farkon wannan wata ya sa an kubutar da aƙalla mata 18 da yara 28. An samu waɗannan bayanan ne yayin da shugabannin ƙasashen yammacin Afirka masu yawa da shugaban Faransa François Hollande da kuma manyan jami'an diplomasiyyar Birtaniya da na Amurka suka hallara domin wani taron koli a Abuja babban birnin ƙasar domin su tattauna kan batutuwan tsaro a yankin na yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kiyasin cewa ƙasarsa tana buƙatar kimanin dala miliyan ɗaya domin ayyukan raya yankin ƙasar da ke kusa da tafkin Chadi domin kawar da dalilan da suke yaɗa ta'addanci. Shugaba Buhari ya yi kira da sake ginawa da samar da kayan more rayuwa kamar makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya da hanyoyi da gadoji da kuma tallafawa waɗanda aka raba da muhallansu waɗanda galibin su mata ne da kuma yara. Muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce hukumomi a Washington sun duƙufa sosai wajen taimakawa a samu nasara matakan soji da kuma ayyukan sake farfaro da yankin, duk da haka ya ce nasara a fagen daga kaɗai ba zai wadatar ba. Blinken ya ce yana da matukar muhimmanci a samu nasara kan Boko Haram ba a fagen yaƙi kadai ba, amma irin tunani da aƙidar da suke amfani da ita. Haka nan ya yi kira da gudanar da bincike kan ƙorafin keta ƴancin bil'adama da ake wa sojoji da suke yaƙin ta'addancin. Bayanin bayan taron ya yi kira da bullo da shirin ƙasa da ƙasa domin ganin bayan Boko Haram wanda zai haɗa da matakai na amfani da ƙarfi da kuma lalama. Sai ta yi wata tawagar masu horaswa na sojin Koriya ta Arewa sun karya takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da suka baiwa sojoji da ƴan sanda a ƙasar Kwango ƙananan bindigogi a lokacin da suka yi atisayin horar da su, kamar yadda wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniyan ya yi bayani. Wani kwamitin ƙwararru ya ce an ba su ƙananan bindigogi da ake kira pistol da Turanci ga sojoji da ƴan sanda a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kwango, wanda daga bisani wasu makaman suka faɗa hannun sojoji da suke aikin kiyaye zaman lafiya waɗanda suke aiki tare da Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar yadda aka ji daga bakin sojoji da ƴan sandan ƙasar, an ba da bindigogin ne a shekara ta 2014 ga jami'ai da ke samar da tsaro a fadar shugaban ƙasar a shekarar a birnin Kinshasa, babban birnin ƙasar. Ana ganin wannan a zaman taka takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta aza a Koriya ta Arewa, wanda ya hana ta sayar da makamai ko ba da horo irin na soja. Akwai alamun waɗannan makaman sun ƙarƙare kan titunan birnin Kinshasa, inda ake sayar da su a kasuwannin bayan fage. A Siriya, mayakan sa-kai na ƙungiyar ISIS sun kashe sojojin gwamnatin ƙasar 20 lokacin da suka kai hari kan wani asibiti da ke gabashin ƙasar. Mayakan sa-kan sun kwace wuri a wani yankin da ake kira Deir ez-Zor kusa da kan iyakar Sham da Iraki, inda ɓangarorin biyu masu gaba da juna suke iko kan wasu sassa a yankin. Ƙungiyar nan da ke rajin kare haƙƙin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce faɗan da aka yi ya kashe aƙalla sojojin gwamnati 20 da mayakan sa-kan na ISIS su 6. Ƙungiyar ta ce sojojin gwamnati sun yi zagaye asibitin, amma babu tabbas kan hali da ma'aikatan asibitin da masu jinya suke ciki. Ana kiyasin akwai farar hula su 1,000 da har yanzu suke da Ez-Zor ɓangaren da yake hannun gwamnati. Babu tabbas ko an kashe farar hula ko aka jikkata su a faɗan da aka gwabza a jiya Asabar. A halin da ake ciki kuma bam ya tashi a garin da ake kira Kamishli, wadda galibin mazauna wurin Kurdawa ne. Ƙungiyar nan da take rajin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar ta ce mutane biyu ne suka mutu, wasu biyar kuma suka jikkata. Amma kamfanin dillancin labaran ƙasar Siriya wanda ake kira Sana'a takeice ya ce mutane biyar ne suka mutu, wasu masu yawa kuma suka jikkata. A halin da ake ciki kuma ƙungiyar mayakan sa kai ta Hezbollah tana zargin ISIS kan kisan wani komandanta a wani hari da aka kai kusa da birnin Damascus. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama tare da wani mawakin zamani da ake kira Mark Lamour sun hada karfi a jawabin da Mr. Obama yake yi mako-mako wajen yin kira ga majalisun dokokin Amurka su samar da kuɗi domin a yi jinyar waɗanda suke fama da matsalar shaye-shaye da suke gusar da hankali. Mawakin wanda ya ga duniya matsalolin da ya shiga wajen shaye-shaye ya yi kira ga duk wanda yake fama da wannan matsala mazai nemi taimako domin ya daina. Ya ce ina tare da shugaba Obama domin wannan yana da muhimmanci gare ni. Ina maye na kwayoyi kuma na sha fama da wannan matsala. In ba domin na samu taimako da nake bukata a lokacin da ya dace ba, da yau ba na nan. Saboda haka nake son na taimaka wa waɗanda suke fuskantar wannan kalubale a yau, in ji Mark Lamour. Wannan haɗin gwiwa za ta shiga tarihi. Domin jaman fadar White House ta shugaban Amurka suka ce mawaƙin shi ne mutum na farko wadda ba a ma'aikacin gwamnati ba da aka gabatar a jawabin na mako-mako da shugaban Amurka ke yi. Shugaba Obama ya yi magana kan haɗari da ke tattare da shan kwayoyi, yana mai cewa hambuɗan kwayoyi yana kashe mutane a duk shekara fiye da waɗanda suke mutuwa a haɗarin motoci. A jiya zafar an zafafa yakin neman goyon baya kan ko Birtaniya ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar Turai da kuma masu adawa da haka, inda Boris Johnson tsohon magajin garin birnin London wanda yake adawa da shirin ci gaba da zama a kungiyar ya ce babu makawa harsashin da aka kafa tarayyar Turai a kai zai ruguje, yayin da shi kuma Prime Minister kasar David Cameron yake gargadin cewa idan har Ingila ta fita daga kungiyar hakan zai jinyo mata komadar tattalin arziki. A hira da aka yi da shi a jaridu da aka buga yau Lahadi, tsohon magajin garin na birnin London ya tuno da yakin da Hitler da kuma Napoleon suka yi da zummar mai da Turai baki daya karkashin gwamnati daya. Daga nan ya zargi kungiyar tarayyar Turai da yunkurin neman sake yin hakan ta wajen bin wasu hanyoyi na daban. Ya kuma tabo matsalar da take addabar kungiyar cewa babu biyayya ko kishin kai game da ita. A daidai lokacin da kuriyar neman jin ra'ayoyin jama'a yake nuna cewa ana kunnen doki tsakanin masu goyon bayan kasar ta ci gaba da zama cikin kungiyar da masu adawa suke kunnen doki, Prime Minister kasar David Cameron yana hasashen kasar za ta shiga wata makoma lokacin da ya magana ga makoya bayan shirin jiya Asabar. Ya ce idan muka fita kungiyar na ranar 23 ga watan gobe, to mun kada kuri'a na hauhawar farashi, za mu kada kuri'a na koma bayan ayyukan yi, za mu kada kuri'a ci baya ga tattalin arziki, kuma muna kada kuri'a ga komadar tattalin arziki, in ji Mr. Cameron. Daga nan ya tabo batun alkaluma na baitul malin kasar wadda ya fitar inda ya kiyasin cewa idan Birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai hakan zai zama hasarar sama da dala 6,000 daga kowane dan kasar. Wannan ba shi ne abin da muke bukata a halin yanzu ba, in ji Prime Minister Cameron.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da layin yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba wayannan da aka toya ne a zaben shugabannin jami'ar PDP a jihar Sokoto da Kebbi. Yayin da waɗansu ke ganin yayi musu wasu ko cewa suka yi an dai nadi ba zabe ba. Domin wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya halarci wannan zaben kuma ya gana da wato waɗanda suka tsaya takara. Da farko bari mu ji daga bakin Aqibu Dalatu wanda ya shaidawa Murtala cewa ba zabe aka yi a jami'ar PDP na Sokoto ba, ga dai da hirar tasu ta kasance.
A Sokoto kan ba a yi zaɓe ba, don idan abin da aka ce mazaɓe shi ne idan aka ba 'yan takara dama suka shiga zaɓe. To matsalolin da ke faruwa musamman saboda irin zaɓukan da an kai na ainihin mazaɓu na mi ake ce ma mazaɓu na ward da kuma local government, wanda suka tu committee da aka turo suka yi wannan zabe an rusa wannan committee aka turo da sabon committee sabon committee nan ya kamata jiya su yi ward din su local government sannan GB in Allah ya kai mana rai su yi na state to bayan sun zo sai aka ce musu a ai na state za a yi to da wa za su yi sun tara mutane a hilin su kuwa a stadium an je kawai an zo wayannan shugabannin da ake son a canza su aka dawo da su wannan shugaban da yake mulki wanda kowa ya sani cewa ainihin ka'idar jam'iyyar PDP ba za ka yi takarar chairman na jam'iyyar PDP ba sai da kana da akalla takardar secondary yanda ka san takarar gwamna ne ko takarar kaza to taya za a yi a ce a'a wannan dai wanda yake shugabancin nan shugabancin da ya kai ga jam'iyyar nan ga faduwa tun daga kansila har shugaban kasa wannan mutum da ya jagorance ta a wannan lokacin kuma shi zai jagorance mu mun muna son mu gyara jam'iyya ne ba yanda za a yi mu bari wannan jam'iyyar ta tafi hannun waɗanda ba za su ba kowa dama ya shigo ba don an fara gani tun daga yanzu ma an ga cewa a wurin takara ma ya za a ce mukamai 29 gaba ɗaya babu wai duka babu hamayya ya za a ce wai an zo wurin zabe an cancance mutum 800 da wani abu a cikin awa ɗaya an kuma cancantawa an gama zabe har an gama zabe saboda haka waɗannan rikicin da suke faruwa national headquarter ta sani kowa kuma ya sani saboda haka zabe ba zabe aka yi ba idan kuma Milgoma Ibrahim Milgoma ya ce shi ne chairman na PDP a jihar Sokoto to duk ɗan takara ma irin mu kuwa na ita shi ne chairman
baka ganin irin waɗannan cece-kucen watakila na iya kawo matsala ga kokarin da ita jam'iyyar PDP take yi na sake dunkulewa domin karbar goruba a hannun kuturu
ai dawowa da wannan shugabanci a ce a wai su Milgoma su dawo a matsayin shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Sokoto to shi ne zai jawo ma PDP ci baya ai ainihin zagun kasa ne ga irin yunkurin da PDP da mu mutanen PDP muke yi na cewa mu dawo da martabar PDP ta yaya za a yi wa'annan mutane kamar yadda na faɗa ta yaya za a yi shugabannin da suka kai ta ga faduwa suke iya dawo da martabar ta dole sai an samu sabon shugabanci yanzu PDP a ƙasa ya aka yi ba canji aka samu ba duk da cewa yanzu ana cikin halin akanikai ana cikin halin wahala ana cikin waliga jama'a tururuwa suke cikin a cikin PDP amma su yawanci jahohi amma a jihar Sokoto sai fita suke yi akan me zama bari jama'a mu suna ta fita saboda ba su yarda da shugabancin da ke nan ba don haka muka fito muna fafataka dole sai an samu canji
wasu na ganin cewa so tari duk wanda ya fadi zabe a misali a tarihin siyasar Najeriya shine yake ta korafi baka ganin ana iya cewa takila don baka ci zabin bane kake ta waɗannan korafe
ni ba wanda zai ce ban ci zabe ba don kusan in ce kamar yadda na faɗa muku farko duk wanda ya takara form ɗaya suka karɓo daga headquarter mu mun zo mun ce su ba mu form sun ce ba su yadda kowa ya takara da su ba to wanda baka yadda mutum ya takara da kai ba kuma ina za a ce ka kashe shi zabe so zancen ka haɗu bai taso ba amma mu abin da muke za idan dai shugaban nan shi kadai ne ya tsaya kuma shi aka ce ya ci to ba shi bane ba shi babu shugabanci kenan don haka kowa ma ci amanne duk wanda dan takara ci amanne saboda kuma ba gare mu aka fara ba yanzu jahohi da yawa ga su can a Ogunma an yi haka naji ko a Ekiti an yi haka a Anambra an yi haka a Osun an yi haka
yanzu wani mataki za ku dauka
matakin da muka dauka yanzu mun kai korahin mu ga national headquarter wanda suka turo mutanen nan suka ce a zo a tabbatar da cewa an sake zabukan nan mun gaya musu cewa ga abubuwan da suke faruwa mun rubuta a rubuce kuma yanzu muna kira ga national headquarter da ta tabbatar da cewa ko ta zo ta zauna a tabbatar da cewa an gyara wannan harkan ko kuma wannan jam'iyyar mu ci gaba da tafiyar da shugabancin ta hannu da hannu su suna shugabanci mu muna shugabanci har lokacin da Allah ya kai mu ganga da sadda kowa ga obbari muka zauna muka sake maido da martabar ta gaba daya in ko ba su iya su fita daga partin su bar mana abin mu
shi ko wanda aka zaban wato Alhaji Ibrahim Milgoma da Murtala ya ce masa wasu sun ce ba zabe aka yi ba illa nadi ko me zai ce shi ma ga abin da yake cewa
muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda Allah ya gwada muna wannan rana ku da aka yi wannan zaben wanda yake wannan zabe da aka yi abu ne wanda abude abu ne wanda an kai ga hili abu ne wanda duk sai da za a yi ne sai an kire kowa sai dai in mutum bai taho ba saboda haka mu mun zabe lamai lafiya insha Allah kuma alhamdulillah
akwai korafe-korafe da suka taso musamman akwai ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabanci ita wannan jam'iyya wanda ya nuna cewa tun daga farko dai ku hana ma kowa tsayawa takara don ba kuma ba su fom ba na biyu kuma ya bayyana cewa ba zaɓe ne aka yi ba naɗiɗe ne aka yi dai watakila da dai sauraron su me za ka ce game da waɗannan korafe-korafe.
To alhamdulillah waɗanda ka PDP dai sun zo kuma sun ga yadda aka yi zaɓe ba an yi zaɓe ne a cikin gida ba. An yi shi a stadium da akwatin ne da komai wanda yake an hito an ce akwai wani mai jayayya da waɗanda suke nan wanda suke abin da sauransu an kace babu. Da aka ce babu aka ce to ai ba komai lalle a kaddamar da waɗannan mutanen da su an tabbata cewa ba mai jayayya da su. Saboda haka kaga babu wani matsala game da wanda ya ce yayi jayayya don da ana jayayya zuwa zai yi.
Amma sun ce kamar sun nemi ma tun farko sun nemi ko ba su takardun cikewa domin tsayawa takarar nan ko hana su.
To wannan labari ne. Mu ba wanda yazo inda muke yace yana neman takarda ba mu bashi ba. Kuma PDP tana da kaida. Ba haka nan kawai zaka zuwa kila ka ta ka wurin yawace yawacen ka kai yan shekaru kila ko yan watanni baka nan sai da kaje an kace za a zabe kuma sannan wai zaka tokace wai sannan zaka takara. Ai ba zai yi ba. Ba ta lokaci ina gaban zaka wai. Kuma PDP tana da kaidojin ta. Akwai zo ni ga PDP. Ai an kace wanga zon makami na anka ba sai. Wannan na anka ba sai. To dan nan ya kamata hido ce yana jayayya tai. Ba dan nan ba.
To amma ranka dai suna ganin cewa kaman PDP ta fuskanci matsaloli wanda yasa ta fadi zabe a zaben da ya gabata. Wannan yasa suke ganin cewa lokaci yayi da su kansu za su yi sauyi, za su yi garan bawul ga ita jam'iyyar ta yadda za ta koma ga turkin ta ko kuma ta yadda za ta koma kwaci, za ta iya kwatar mulki a Najeriya. Kuma suna ganin su ana tunani dole ne sai an yi canjin shugabanci wanda ku kuma suka yi zargin cewa ku kuma kun kiyadda lalle-lalle dole sai kun zarce.
Ai shugabanci canji ne, abu mai sauki. Yau ni an kace mutane ba su suna wallahi ni ban kosan zaɓin nan me zan yi da shi. Amma mutane suka hito suka ce dole sai ni ko ban so dole in zo in yi musu aiki. Duk wanda dan takarar garin nan ba alhawari ba bai tsaya in tsaya ya san ba zai yi to gare shi inda mutane ake nema. Saboda haka ni duk wanda ce wannan na san dumi na yake yi in an yi zaɓe sau 100 ina ka sai sau 100 ko wane ne. Saboda haka wannan wani dumi ne wanda yake dumin nan mutum sai dai ya faɗa a je a gidan rediyo yana son ya faɗa abu ne. Amma ya hito ga hili ya zo in yana son in jayayya gare shi muna ba gare shi.
Wannan ya zo ne daidai kuma lokacin da ita jam'iyyar taka take fafutukar ganin cewa ta dinke barakar da ta kawo mata matsalolin da har ta rasa zabe. Baka ganin ire-iren waɗannan abubuwan za su iya mai da hannu a gogo baya?
Ai jam'iyyar PDP ba ta da baraka. Ka san mutane ne da kwadayi. Yau duk wanda ya ga babu gwamnati ga wuri sai ya gashi ƙara gudu ya boye. Ai da gobe aka ce ma ta fara gwamnati ta fara zuwa ana ganin cewa za mu ci zabe. Kowa za ka ga ya dawo wallahi. Saboda haka wanda haka sun tafi 'yan baradar siyasa ne ba su APC ba su PDP. Mu kuma mu ne 'yan PDP na ainihin wanda yake ba mu gudu ba mu jada ba mu zuwa wurin kowa magana APC ko magana wani abu da sauransu. Saboda haka ni duk wanda ka ji ya ce yana PDP kuma ka gan shi gidan ɗan APC yau gobe ka gan shi can da sauransu da shi aka hirar dare da shi aka mi da sauransu to za ka ce yana PDP. Ai mutane ba za su yarda hankalinsu ba zai gwada musu sun yarda cewa wai har za su zaɓe shi ba don sun san inda zuwa kai dallarsu.
In su yanke shawarar za su buɗe nasu ofis kuma za su tafi yadda nasu shugabanci ne na jam'iyya kenan wannan ya sa jam'iyyar kenan ta rabu biyu?
A PDP guda ce. Da ka saurara na san kana zuwa Bishin kana zuwa Rima Radio. Masu wannan shirmin daga Abuja an ce an kore su. Don haka in ba su kama kansu ba halin da ake jige yanzu. In dai za su a PDP zagon ƙasa don su zo su yi wata ɓanna a ce 'yan PDP ne. Wallahi za mu ɗauki ƙahon za mu sa ƙahon dogara su mu sa a kama su.
A jihar Kebbi ma zaben na shugabannin jam'iyyar PDP ya bar baya da kura kamar yadda Alhaji Muktar Jega ya shaida wa Murtala Faruk Sanyinna.
An zo an yi Congress na mazaɓin ne. An yi wannan an ƙare lafiya lau. Su wannan ɓangaren ba su yi Congress ba. Amma mu mun kira ɓangaren Alhaji Musa Ibrahim ɗan Ilela an kira mutane an yi Congress jami'an tsaro sun shaidar da haka. SS ma sun shaidar da haka an yi an ƙari tare da INEC. An zo shi ma na local government level shi ma an yi shi an ƙari. So sai aka zo wannan na state. Gabanin amaje a yi Congress ɗin. Shi Buhari Bala ya nemi kwamitin zaɓe wanda National ta turo su ba shi haɗin kai su cika masa form su ba shi result cewa Ali Bagudo ya ci zaɓe. Shi ne kwamitin. Bi samu ganinsu ba mutane aka hana ya gansu sai ya je ɗauko 'yan bangar siyasa. 'Yan bangar nan da ya je ɗauko cewa ko dole ko ta yaya sai ya samu shiga wurin aka hana masa. To daga wurin aka fara rigima har aka kai inda aka bubbuge 'yan bangar da ya zo da su aka faffasa masa motoci da ya je da su wurin ya samu da ya sha da ƙyar. Bayan ya gudu shi Buharin sai ya sake dawowa da wasu 'yan bangar. Tunan ne aka samu shi ainihin Buhari Bala ɗin aka daddake shi. Kaji abin da ya faru a Kebbi. The same thing abin da ya faru Kebbi ya sake faruwa a Secretariat ta PDP. Abuja din abin da ya faru kebi kebi ba an buji Buhari ba labari Abuja kuma aka saki wa mutanen da ya saki turawa suka kai sakamakon zabi na ƙarya
sai dai Murtalan yayi kokarin jin ta bakin Buhari bala amma hakan bai cimma nasara ba da zaran mun samu Buhari balan kun ji mu a cikin shirin mu na gaba to ma saware anan shirin zai diga aya sai wani satin a ji mu da wani sabon shirin yanzu Ahmadu Murtala Faruk Sanina da Julie Gration wata daidaita sautin shirin Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
Kama daga Fataskum da Damaturu a jihar Yobe zuwa Gozo na jihar Borno sai har zuwa garin Mobe na jihar Adamawa wanda a baya ke zama cibiyar mulkin mayakan Boko Haram yanzu haka harkoki sun fara komawa daidai biyo bayan kwato yankunan da dakarun Najeriya suka yi daga hannun mayakan Boko Haram
Alhamdulillah mun gode Allah da aka samu nan shugabancin kasa daga lokacin da Muhammadu Buhari ya hau shugabancin kasar nan yan tare kayan baya an ragu mutane suna ta koma guraren su yanzu har abin da ya rage banda ma daga lakal gamma mutane micika hon maiha duk sun koma gidajen su
sunana Safiya yayi Salih kuma ina makaranta ne Adamawa State University Mobe to a gaskiya alhamdulillah abin da zamu iya cewa don a gaskiya mulkin baba Buhari ba laifi ba kaman abin da ya wuce a baya ba noi don har zan iya tuna abin da ya wuce a baya abun ba dadin ji domin mun fita hayyacin mu komai makarantun mu sun tsaya ma'aikata kowa yayi ta kanshi amma a halin yanzu
kekin gudu
eh ni ma da kaina na gudu don lokacin ina makaranta to a gaskiya lokacin bazan iya cewa ban ga taba ganin tashin hankali irin abun da na gani irin wancan kuma bana fatan abun ya sake faruwa don mun gudu ba yaro ba babba ba tsoho zan iya ce mama nayi gudun da nayi tafiya kilomita 30 sabiri da tsoro kuma ba tsaro a wannan lokacin kowa yana ta kanshi ne yanzu haka akwai tsaro ba laifi
yanzu hankalin ku a kunce
ki alhamdulillah komai lafiya kallo yanzu
to sai dai kuma yanda hankulan ke kwantawa yanzu wani batu da hankula suka fara karkata akai shine na sake tada komadar al'ummar da ke komawa ganin irin ta'annatin da mayakan Boko Haram suka yi a baya
sunana Alhaji Kabiru Jingur alias Tsohon Soja a yanzu a yanda muke ciki mutane suna shirye-shiryen koma gida ko ni a yanda nake maka magana yau nan ban koma gida ba because inda aka samu damages na gidaje da kuma rashin kayan makarantu na yara da kayan masarufi in ka koma ma wata ci baya ne ga ƴaƴanka domin za su samu cikas na karatu to alhamdulillah shi mai girma gwamna ina sane ya je ya tura delegation ɗin shi an zo na da shugabannin addini da sarakuna yanda za a shirya wurin mu ya zama wuri daya
to sai dai yayin da a wasu yankunan ma ake dakon su ma ayyukan gyara na wuraren da aka lalata da alamun tuni har wasu yankunan sun fara ganin sauyi kamar yadda wadannan ƴan asalin yankin Micika da Hon suka tabbatar
sunana Abdullahi Ahmad Baza an samu nasara kwarai da gaske misali zaman lafiya da kwanciyar hankali mutanen mu da yawa da za suka tafi duk sun dawo gidajen su matsala da muke da shi na gadoji ne da aka karya yana hana daukan masu dan hali da za su kawo kayan sayarwa amma yanzu an fara gyaran wayan su gadoji da yake yanzu akwai hanyoyi da yawa wanda ake shigowa da kaya babban abu dai shine ga kayan sai dai abun sayan kayan ya zama matsala ma mutane domin dama an tafi an bar baya an dawo kuma hannu biyu saboda haka muna kokari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati daga na karamar hukuma jiha da gwamnatin tarayya su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri da kuma taki domin shi muka wato
to alhamdulillah an koma an fara gyare-gyare da kaman su police station makarantu da sauransu so abinda muke so shine a shiga wannan gyare-gyaren gadan-gadan tunda an yi passing budget su gadoji da manya-manyan abubuwa masu mahimmanci irin su asibitoci da sauransu da sannan kuma da tallafawa su ma wanda a kona musu gidaje da kayan gine-gine don su ma su samu su gina su fara sabon rayuwa
gwamnatin Najeriya dai ta ma sha alwashin ganin ta sake farfado da yankunan da aka kwato ne ta hanyar gyara makarantu ofishoshin 'yan sanda da kuma cibiyoyin kiwon lafiya inda ofishin sakataren gwamnatin tarayya ke tura jami'an kwamitocin shirin ta da komadar yankin arewa maso gabashin Najeriya da shugaban kasa ya kafa domin ganin halin da ake ciki Honorable Ibrahim Bafetal Hassan da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya mako bayani halin da ake ciki a yanzu
gaskiya akwai ayyuka dukkan jihohin nan guda shida da waɗannan abu ya shafa ka san dai ana ba da tallafi daga zuwa kayan abinci wanda dukkan jihohin nan an kai akwai gera makarantu ana kan yin su, akwai gera dukkan police station da yake wa na jiya ana kokarin gera su saboda mu samu civil order, akwai kuma abun nan na empowerment wanda ni ne ma ya tura na wakilce shi a jihar Amara wajen kaddamar da shi raba kayan wannan na tallafi ga jihohi da wannan area da suka shafa musamman abun da ya kama daga Gombe zuwa Madagari. Babu wata local government wanda ba kai mata abun empowerment ba, wanda a kan lokaci ka gani za ka ga cewa komai an dawo da su yadda ake so.
To ne bu ina kuma batun maganan manyan asibitoci da ke wannan yanki,
saboda yanzu abun da yasa a duba yace to an san dai an yi barna an lalata asibitocin nan, ya sa yanzu a je a duba waɗannan asibitoci wanda suke buƙatar gyara gaggawa. Kwanakin baya kamar kana sane mun je mun ba da ambulance a babban asibiti ta musamman na Yola da kuma Federal Medical Center wanda an kai musu kuma muna kan duba ayyuka, an ba da kekuna wannan asibitocin da sauransu. To waɗannan cikin kaɗan abubuwan da yace a yi, wanda kuma nan ba da dadewa mutane za su fita a je a dubo wanda suke buƙatar gyara na gaggawa a waɗannan asibitoci manya-manya, saboda a tada komada da kuma tattalin arzikin ta farfado an saki kuɗi kamar sama da biliyan 380 wanda zai shiga cikin ƙasa. So kaga wannan idan wannan abun da ya samu kasar dole ne fadda inflation economy za ta fara wasu abubuwa lamura za su koma yadda suke.
Kullum da ƴan majalisar dokokin gasar kamar ce suna nasu kokari, to amma kuma akwai wani hanzari da ba gudu ba, kamar yadda Mr. Adamu Kamale ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar Michika da Madagali ya bayyana.
Ni mu muna nema taimako fiye da yanda ake tsammani. Yanzu ka riga ka sani dai in abinci ne ma bamu da shi, in ma magunguna ne bamu da shi, in hayaki ne babu, in wuta babu, duk abin da kake irga bamu da shi. So duk wanda yana da tausayi ko daga Najeriya ko daga Ketari in ya shigo in yana so ya tamaka muna marabce shi, muna kira da babban murya shugaban kasa dole ne ya fit da arziki Najeriya ya zo arewaci ta arewa masu gabas ya investing a cikin mutane don mu samu fita a cikin damuwar nan.
Yanzu a yanzu ma dai akwai dubban yan gudun hijiran da kawai yanzu ba su samu damar komawa garuruwan su da aka kwato ba. Batun da jami'an hukumar bada agaji ga ta nema kifa bukatar da su koman. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar mai kula da sansanonin yan gudun hijira a jihar Adamawa ya yi bayanin cewa
saboda sai in ka koma agaji da za a bayar wa waɗanda suka koma zai same ka. Idan baka koma ba ko ba mu koma ba in lokaci ya yi, waɗanda suka koma su ne za su samu agaji da taimako da za su yi su gyara gidajensu. Baya yiwuwa daga nan a baka taimako na kwano ko siminti don ka gyara gidanka. Amma da zaran an koma akwai shiri da gwamnati take ta tallafawa. Da zaran gwamnati ta ce ko ina ya samu zaman lafiya za mu yi kokari mu sanar da ku, ku je ku ga wuraren ku idan Allah ya sa za a iya komawa a koma. Wanda yake bukatar taimako kuma a bashi taimako don ya kokarin gyara matsugunin shi.
Alhaji Sa'adu Bello kenan jami'in hukumar bada agaji ga ta Najeriya ne ma Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashe da suke yaƙi da Boko Haram sun kama shugabannin ƙungiyar ta Boko Haram su biyar suka kuma kuɓutar da mata da yara masu yawa waɗanda ƴan uwa suke garkuwa da su, kamar yadda bayanai daga gwamnatin ƙasar Kamaru suka bayyana. Sai ta yi wata tawagar masu horaswa na sojin Koriya ta Arewa sun karya takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da suka baiwa sojoji da ƴan sanda na Jamhuriyar Kongo ƙananan bindigogi a lokacin suka yi atisayen horar da su, kamar yadda wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi bayani. A Siriya kuma mayakan sa kai na ƙungiyar ISIS sun kashe sojojin gwamnati 20 lokacin da suka kai hari kan wani asibiti da ke gabashin ƙasar. An tuhumi tsohuwar shugabar ƙasar Argentina Cristina Fernandez ranar Juma'a kan zargin zambar gwamnati kan yadda ta tafiyar da jarin ƙasar yayin da take aiki. Hakanan wani babban alƙalin ƙasar Claudio Bonadino ya kuma tuhumi tsohon ministan tattalin arzikin ƙasar da kuma tsohon gwamnan babban bankin ƙasar da hada baki wajen nuna ƙarfin kuɗin ƙasar alhali ba ƙarfin kuɗin bai kai haka ba. Ana zargin lamarin ya sa ƙasa ta yi hasarar dubban daloli kamar yadda takardun shigar da ƙara suka nuna.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.